Farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamma na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma yiya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin matanar kizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fadi tare da ni Amina Bahari Auna.
Thomas sauraro kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi da dai sauransu. A yau 26 ga watan Yuni na shekarar 2020 filin namu na nishadin tarihi ne tarihin tushen bakar fata da muka faro a makon da ya gabata. Jama'a ko kun taba tunanin inda zane ya samu asali?
Ba yanayin su ma gine-ginen su da suka yi zaka samu suna yin zane na dagi. Zanen dagi ba da ake yin shi a jikin bango kuma yawanci su ne suka kara juyewa suka zama mark Hausa mark din nan da ake a jikin fuskokin mutane.
Abun mamaki ashe manin tsago kenan. Masu sauraron mu muna tafa da karin bayani.
Yau ma dai wakiliyar sashen Hausa a Kano ta sake kaiwa bakon mu na makon da ya gabata ziyara inda zai bada bayani akan yadda mutane ƴan bakar fata suka yadu a nahiyar Afirka.
Sannan mun tsakuro wani gutsuri daga shirin mu na taskar VOA wanda muke ganin zai ja hankalin ku.
Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshin ku a Facebook.
To jama'a, labaran yau ma na karuwa ne da jan hankali. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
To masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu kuma bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce me kuka sani game da asalin bakar fata? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Masu sauraron mu, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Zulkifulu Usman Sharif Kuturkoshi. Allah sa na faɗi sunan daidai. Yace salam yau da gobe. To ni dai babu wani tarihi da na sani dangane da bakar fata, amma zan kasance da radio na don sauraron tarihin asali na. Nagode.
Sai amsar mu ta gaba ta fito daga Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal a ƙaramar hukumar Karasuwa a jihar Yobe. Yace assalamu alaikum yau da gobe. Ni dai abinda na sani game da bakar fata shine mutane ne da asalin su yake a nahiyar Afirka kuma suke rayuwa a mabambantan kasashe ciki har da kasashen Turai da Asiya.
Ta zara sai kuma amsar Jibrin Umar Nabasa yace bakar fata ita ce kalar fata da duk wani dan Afirka yake alfahari da ita, kuma bakar fata tana da asali mai kyau a wurin duk wani dan Adam.
To Ibrahim Suleiman Machika daga jihar Kebbi karamar hukumar Funza yace yau da gobe ikon Allah. Bakar fata duka asalin sa dan Afirka ne, kuma mutane ne masu karfin fata da kuma hakuri ku tashi lafiya.
To shi kuma Shehu Adamu Rijau cewa yayi asalin bakar fata shine mutum ne kamar kowa wanda Allah ya halitta a Afirka. Duk da za a ganshi a Turai, to ko ya je ne ko kuma can aka haife shi.
Sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Abba Alhaji Salisu Fataskun daga jihar Yobe tare da Comrade Abubakar Salisu Arkimi inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Bakar fata mutane ne da ke rayuwa a sassan duniya kuma suna da alƙawari.
To sai kuma amsar Lawan na yaya Jibbo yace asalin shi dan Afirka ne, mai karfin hali wajen neman na kanshi. koda mutanen wajen da yake ba sa san shi zai yi ta zama.
Sai amsar Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdullahi Gambaki inda suka ce to yau da gobe a gaskiya wannan tambaya taku ta wuce iya sanin mu.
To sai kuma kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak yace hakika ni bakar fata ne amma zan kasance a wannan zauren dan naji cikakken tarihin bakar fata a tashi lafiya.
Sai amsar Babandi Mamman Bande da Magaran inda yace asalin bakar fata shine Afrika sauran amsar sai naji daga gare ku.
To masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. To masu saurare yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa a Kano Baraka Bashir da hirarta da Zahariyu Abdulrahman Shu'aibu Kabo wani marubucin littattafai da binciken tarihi.
Idan masu sauraro basu banta ba a makon da ya gabata ne Baraka Bashir ta fara gayyato mana Malam Zahariyu filin yau da gobe domin bamu tarihi da labarai masu jan hankali da ban mamaki. A makon da ya gabata ya fara gaya mana yadda rayuwar mutane masu bakar fata ya fara a kusa da kogin Nile da ke kasar Misra. Bari mu ji bayanan da zai yi mana a yau.
Ita yanayin fantsamuwar bakake a doran kasa daga asalin garuruwan su na farko da suke a gefen River Nile ma'ana kogin Nile kenan ta zo ne a gabobi daban-daban kamar haka. Gaba na farko akwai fantsamuwa ta ana zaune lafiya daular su kuma ta bunƙasa. To dole ka san mutum ba zai yi rayu a iya yankin sa ba kawai ana samun waɗannan suna fita da niyan fitauci su je wasu yankuna na sassan duniya. To a wannan lokacin an samu akwai zamanin wata sarauniya a tsohuwar daular Urdun da Sham. Akwai wani gari da ake ce mai garin Banda. Suna kawance da shi wannan sarkin banda din. To an iya samu a banda din kuma akwai wata babbar kasuwa. To wannan abin sai yasa lokacin Hattaj Basut aka jajja shi kogin River Nile aka hade shi da Red Sea ya samu suke haurawa suna yin hulɗoɗin kasuwanci. To a hulɗoɗin kasuwancin nasa har aka samu ita saboda kawancinsu da wannan sarkin ta taɓa mai kyautar wasu bayi da kuma wasu jiragiyar ruwa cike da makamai. To wannan kenan. To wannan hulɗar zamantakewar mutane a yankin Banda kaga an shiga yankin kuma Asia kenan. To shine abin da ya haifar da bakaki a wannan yanki na Asia. Kuma irin su ne da tafiya ta tafiya a nau'ika na tarihi. Aka samu irin zuri'ar su ta shigo cikin Afrika ta ketuwa ta zo ta zauna a garin Daura. Daura ta nan Katsina. Dalilin haka ne zaka samu a tarihanci su ƴan Daura domin naji mun tattauna da shi wakilin tarihin Daura Alhaji Mamman Siya Abubakar lokacin shi ne akan kujera kenan ba wakilin tarihin na yanzu ba lokacin Alhaji Mamman Siya Abubakar yake tambaye tarihin mutanen Daura yake cewa mutanen Palestine ne
ƴan Palestine
shi
asalin su ƴan Daura
shi asalin ƴan Daura. To a wannan lokacin har yake dauko min takobi wasu take tana daga cikin nau'ikan kayayyaki da duk sarkin da aka nada a wannan masarauta ta Daura yake mallaka tana cikin kayayyakin kaman tarihi ko gudanar da mulkin sa. Yana da komai wannan takobin sai na gani tana dauke da rubutun hieroglyphic na mutanen Misra. Sannan shi ma a karan kansa yana cewa lokacin da Turawa mulkin mallaka suka zo nan Najeriya ko kasar Hausa da suka ga wannan takobin a daura suna cewa lalle wannan takobin babu masu ita sai mutanen Misra. To kuma wannan takobin tana dauke da wannan rubutun hieroglyphic, wannan reference ne da yake nuna ma cewa irin mutanen da suka shiga yankin Urdun da Sham suka zauna a Palestine lokacin mulkin Hatshepsut, irin su ne aka samu zuri'ar su suka taho suka zo suka zauna a garin Daura.
Kuma su Larabawa ne suna da hasken fata.
A'a, su mutanen Urdun da Sham Larabawa ne, amma su waɗannan kuma ai bakake ne suka fita daga ƙasar Misra saboda suna da hulɗin kasuwanci da kuma mu'amala tsakanin sarauniyar su ta wannan lokacin. Da a lokacin da su suka fita, mace sai take mulki, sunanta Hatshepsut.
To fitar da su kenan shi ne ya kawo Larabi Afirka?
A'a, fitar da su bakake suka yi suka shiga cikin Larabawa. To wannan shine ya kawo baki a cikin yankunan Larabawa. Kuma irin zuri'ar su
shine zaka ga kaman su Sudan, su Chadi,
yawa
kaman Larabawa.
To kafin Sudan da Chadi, Chadi ma ai Afirka ce, muna zuwa kan wannan gabar.
Yanzu barbazuwan su zaka yi yanda aka yi aka bazu, aka je wannan kasa, aka je wannan kasa, sai mu fara da kabila daya.
To daga cikin yankunan ai daga cikin yanda suka barbazun ne ai yanzu muka dauki kaman ita kabilar Hausa yanda suka shiga yankin Larabawa. Kuma yanzu in ka bibi a source na history zaka samu cewa su ƴan daura suna cewa dama asalin su su mutanen Palestine ne.
So nake mu bar na Hausawa amala, ba yanzu nake son ai na Hausawa ba, mu dauki wasu kabila, misali Buzaye ko kabilar Bantu.
To alhamdulillah su in kaman kabilar Buzaye da kabilan Bantu na so
Buzaye,
haka yake da na so a ce na tawo da abin ne har mu zo kan gabar ta uku wasu a wannan lokacin ne mafi yawanci, ma'ana daga cikin majority, kuma har da su Buzayen da su Bantu din da Arogo da sauran kabilu suka fantsamu a cikin Afirka da yawa. Wannan ita ce kusan yawa. To shi wannan shigar da suka fitowar da suka yi suka taho suka zo suka zauna a nan garin Daura. To su a iya sanin su da ilimin su, mace sai ta dace ta yi jagorancin mulki
a Daura.
A rayuwar su gaba daya. Saboda haka ko da suka taho da irin wannan takobin suka zauna a garin Daura, to kuma sai suka dinga shugabantar da mata a matsayin mulki saboda su tun asali a garin sa can da suka taho a iya zamanin su da iya sanin su mace sai take mulki ita ce wannan Hatshepsut din. Wannan shine yake tabbatar man da cewa za ka samu dama a masarautar Daura din mata ne suka dinga sarautar wayannan.
Labarin sarauniyar Daura-Daurama, wato matar baya Jadda.
Daman a taɓa jin wani bayanin tarihi da ya nuna cewa mata sun yi sarauta a ƙasar Hausa. Shi ya sa hankali ke iya ɗaukar labari kamar na sarauniyar Zazzau, wato Kun Amina. To Aminatu, ba na ganinki amma na tabbata kina yaƙe don an ce sarauniyar Zazzau.
Ai ku zara kaman kin sani. Bari mu dan ji waƙar nan da Aliji ta ya rerawa masu suna Amina.
Amina,
kamar na san sai kin yi maganar wannan waka jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma ga hirar baraka da Malam Zahriyu
a garin sa can da suka to a iya zamanin su da iya sanin su mace take mulki ita ce wannan Hatice Basut din wannan shine yake tabbatar man da cewa za ka samu dama a masarautar daura din mata ne suka dinga sarautar wayannan lokuta to baya ga nan kuma yanayin su ma gine-ginen su da suka yi za ka samu suna yin zane na dagi zanen dagi ba da ake yin shi a jikin bango na gine-gine to wannan zanen dagi din duk communication ne na irin yanda su ma yanzu in ka koma asalin garuruwan nasu na can Misran a bangwaye suke yin rubututtuka na shi ma kuma irin rubutun dagin ne rubutun dai hieroglyphic ne yawanci in ka kalle shi ni kamar yanzu a littafi na na dinga fafassar wasu daga cikin kalmomi da harafai na su wannan zanen dagi din kuma yawanci su ne suka kara juyewa suka zama mark Hausa mark din nan da ake yi a jikin fuskokin mutane
su harafan ne
harafan hieroglyphic ne ai saboda daman civilization din na yan Africa ne to wannan harafan kuma a da din ai babu takarda ana yin rubutu ne jikin katako to su jikin katako da jikin dutse da jikin bangwaye na gine-gine ko kuma mutum yayi surar sa in yi surar sa to a jikin surar tashi sai ayi rubutun abubuwan sakonnin da yake so ya bayar ma'ana kamar gunkin sa kenan to ko bayan ya rasu tsawon lokaci zaka iya samun yanda wannan din tarihin sa kenan a jikin ga surar sa ka gani sannan kuma ga abin da sakon da yake so ya isar mata to wannan kenan a takaice akwai kuma gaba ta gaba ta wata hijirar shi ta ce mutanen garin Giza da Munif su kuma suna addinin bautar rana ne to an iya samun lokacin da su farare yan Urdun da Sham su ne kabilar su Fir'auna suka shigo yankin Misra da niyan dominating ma'ana yaƙe-yaƙe haka su mamaye musu garuruwa to ƙasar Misra ta rabu biyu akwai yankin gabas da yamma Sharq wal Gharb kenan suke cewa to yankin gabashin kenan su ne kuma yi makwabtaka dama da yankin larabawa in ka hauro ta wajen state din Sina state din take da wannan dutsen da Allah ya faɗa alqur'ani watino zatun wa dur sini yawa to shi ne wannan yankin to ita kuma yawanci ba ta da manyan garuruwa nan yankin gabas din to su wayannan kabilan farare din ko kabilar sufir auna yan kabilan Urdun da Sham ana yi musu laƙabi da cewa kan'aniyun ne yan garuruwan Urdun da Sham ne amma kabilar su ita ce kabilar kan'aniyun da umuriyun
amma su baƙaƙe ne
a su farare ne farare ne su amma dai sun shigo cikin baƙaƙe suna so su zo su yi mulki ana kiransu da suna kan'aniyun da umuriyun kamar mu ne a nan ka sai Hausa Fulani yawa su ma aurata ya ce ta sa sai kabilar ta zama kamar kabila daya
fararen da suka shigo sun zo ne da zaman su mulki baƙaƙe
sun mulki baƙaƙe kuma ya suka fara mamaye musu kananan garuruwa ba manyan daulolin da suke yammaci ba dan na yammacin sun fi girma
su waye manyan daulolin
su ne wayannan garuruwan su Giza Munif da su Helwan da a cikin Misra amma dai a yankin yamma su wayannan manyan suke
dai waɗannan baƙaƙe ne a cikin
duk baƙaƙe ne gaba daya a yankin to shigowar wayannan fararen na su wannan kabilan na Fir'auna suna kokarin mamaye garuruwa haka to shine tsayin lokacin tarihi har ya kawo shi a tarihi ba shiga cikin abubuwa zamu yi na addini ba amma malaman addini sun riga sun gama ba mu kissa irin kamar ta Annabi Yusufa har yan uwan bayan sun jefa shi a Riziya aka tsince shi yazo kuma aka saida shi a garin Misra karshe kuma Allah yayi abin da
Annabi Yusuf a Misra aka
sayar da shi a Misra aka saida shi ya Afirka kuma yankin gabas din na yankin gabas na ita Misra ba yankin yamman ba anan aka sai da shi kuma gunwayen na aka sai da shi to sarakunan kuma yankin su ne dama
fararen fata
yan Urdun da Sham ne yankin su Falastinin kenan shi kuma daman ai yan Falastinin ne dama su a Falastini suke suna garin Hebron garin Hebron shine yanzu ana kiran shi da suna Madinat Khalil shi garin Hebron yana nan kudu maso yamma da Baitul Maqdis garin da yake a kowane masallacin na Baitul Maqdis yana Falastinu yana yawa to yanzu ya koma yankin Yahuda exactly to wannan kenan to su haifaffen nan ne da shi da ƴan uwansa Annabi Yusufa amma kaidin da ya faru aka jefa shi a rijiya an zo an sai da shi a garin Misr ya dawo Afirka kenan to kuma da
ya kafa daular sa kenan yayi shugabanci
Afirka yayin mulkin sa kuma an sai da shi ne gun masu mulki na ƴan asalin kabilar su wayanda suka shigo yankin Bakaki suka mamayi wani yanki daga cikin daulolin Bakake da to baya ga aka sai da shi har zo yayi irin rayuwar da ya to irin zuri'ar sa tunda dai daga baya ayyan uwan nayi shi ma sun dawo tunda dai ya samu arziki suka dawo suka zauna tare da shi a nan Misra shi Annabi Yusuf kenan to dawo wanda suka yi sai dinga suka dinga hayayyafa tsawon lokaci shine aka samu kabilar Banu Isra'ila tunda shi Isra'il din ai shine asalin baban sa Annabi Yusuf din Yaqub ake mai title da Isra'il kaman a ce Abdullah kenan irin bawan Allah na gari to saboda haka da aka samu kabilan Banu Isra'il shine kuma har aka samu abubuwan da ya faru na kissosi tsakanin su saboda irin Banu Isra'il din tafiya sai tafiya shine sai shi Fir'auna ya taba yin mafarki cewa daga nan yankin wuta ta kamo daga san yankin Falastinu tana ci har ta zo ta cinye yankin mulkin sa to karshe suka fassara wa cewa ayin kabilar Banu Isra'ila ne za a samu wanda zai sanadiyar salwantar mulkin sa to shine aka haifa Annabi Musa da sa Annabi Haruna Annabi Musa dai har ya sanadiyar lalacewar mulkin sa to su wayannan kabilun Banu Isra'ila sun fita daga kasar Misr dalilin ne dalilin Fir'auna da ya bi su ya fada Red Sea ya dilmiye gaba daya su kuma sun riga sun tsallaka da suka tsallaka Allah ya umarce su da cewa su tafi alƙaryar su ta da can wace Allah ya sa aka haifi iyayensu da kakannin su
amma za mu koma can kuma mun saki layi
ba mu saki layin bai hakuri ina son yana kawo cakuduwan fita ne wannan na yanda fararen suka shigo Bakake da yanda kuma suka fita to fitan nan da suka shine fitar kabilar Banu Isra'ila gaba daya daga cikin Bakake kun ga su farare ne sun shigo sun rayi sun kuma fita kuma amma ga tarihin su yana cakude a cikin garin Bakake shine dalilin da yasa na kawo ita wannan kissa to ana nan su ma kabilan su Fir'auna an dilmiyar da yawancin masu mulki to akwai wani mai mulki da ake ce mai Amnahatis Salis shi wannan Amnahatis Salis shine yazo yayake ya kore ragowar kabilar Kan'aniyun da Umuriyyun kabilar su Fir'auna
su ma ya fararen kenan suka yaki Bakake
a shi Amnahatis Salis yana cikin yan daular baka yana shi baki ne shi sannan kuma yana garuruwan yamma ne masarautai tana garuruwan yamma dan ta mamaye har yankin shi Nubia da su Aswan anan yayi daular sa haka wayan za ku
ji
duk ba su Najeriya lokacin ba zo kan wannan ba tukuna ba su gaskiya to saboda haka shi wannan Amnahatis Salis da yayi yake su shine abin da ya kawo ƙarshen zaman Bakake ƴan Urdun da farare ƴan Urdun da Sham a ƙasar Misr gaba ɗaya har su kabilar su Fir'auna aka goge tarihin su a gun ma'ana ba sa ciki to su ma Banu Isra'ilan ba sa ciki tunda sun koma asalin garuruwan su wannan kenan Nous sommes garés dans la cour. On est bien, on est rempli de love. Ce soir, nous parlons de love. Après, t'es plus que prête, on est fraîche. Ce soir, t'as raté si t'es pas là. T'es rentré, mais t'es tard, on te blesse. Une heure, deux heures, te voilà mal à l'aise. T'es un choix, oublie tout, ça reste entre nous. Ce soir, c'est la mala. Tu forces, on avance, on reste entre nous. On ne se mélange pas, ouais. Les amis font des bons comptes. Les ennemis s'en rendront compte. Ce soir, t'es privé, mon cher. Sur ces milliers, petit à petit je m'en vais. Je suis comme un mousson d'arrêt. Ma lienne, la soirée, tout à paix. Bambara, je suis validé. Ils m'attendent au tournant pour le succès. Doucement, je suis pas pressé. Tu voulais la couronne, j'ai volé. Thomas Sauraro bari mu kammala shirin da bakwancin wata matashiya mai zane da ke amfani da zanen wuri domin bada labarin abubuwa da ke faruwa a cikin al'umma da ma na tarihi musamman ma a halin yanzu da maganar fyaɗe ke neman ya gagari kundila
cin zarafi da fyaɗe da ake yi ma yara yana bala'in mun ɗaci. To shine nake amfani da zane na in faɗa wa duniya, sannan kuma hukuma a gaya hukuma su san matakan da za su ɗauka akan wanda suke yin fyaɗe. Sunana Maryam Umar Maigida, kuma sana'ata shine na zane-zane da fenti na kwalliya. Fenti na ya shafi harkoki da yawa. A farko dai ina yin na kwalliya, akwai na ilimi, akwai na al'adu, akwai na siyasa, akwai na daraja iyaye da mata. Ina yin zane na fyaɗe, amma kwanan nan na ƙara ƙarfin gwiwa saboda abin da ya faru yake ta faruwa. Akwai labarin wata uwa wanda tana cuci tana karatu, aka mata fyaɗe kuma aka kashe ta yar shekara 12, maza da yawa gang sun yi rapin ɗinta, yar wata 6, yan wata 7 an musu fyaɗe. To abubuwan nan ne da suke faruwa kwanan sani na ji, to ya kamata mu yi magana a kai kaman wannan zanen. Na mata ne da kaloli a cikinsu, na amfani da atamfa don nuna al'adunmu na arewa da kuma duka dai Afrika sa atamfa. Sannan wannan na tsakiyan na nuna ta ne a ita tana da ilimi na boko da na addini duka, shi yasa na sa ta akan wa'annan katadun. Wannan saboda fadin ne yawancin mata bakinsu a rufe, koda suna zuwa police station in ba a biye musu daman su, shi yasa na yi wannan aikin. Ƙalubalen da na fara fuskanta shi ne a makaranta, ni kaɗai ce mace 'yar arewa a ajinmu, ko ba ni da abokanan tafiya, kullum ni kaɗai ce, ƙawayena za su tafi su ajinsu daban, ni in zan tafi lectures ni kaɗai, assignment ni kaɗai nake, ba ni da wata abokiyar hira. Sannan kuma da yake an san sana'an da maza ne kuma da 'yan kudu ba 'yan arewa ba, akan rena ni idan na ce ai zane na karanta a makaranta kuma shine sana'ata, sai ana mun wani kallon kamar reno, ai wannan ba za ta iya ba. To akwai reni da kaskantarwa, akwai mutane da dama hakan nan a kowane lokaci, kaman kullum ma sai na samu message haka, banda ma ni iyaye na akwai masu kiran su kullum, ai abin da Maryam take yana burge ni, ina ci a har na samu wanda ma suke kawo 'ya'yansu suna koya a wurina. Abin da zan ce wa mata shi ne yin sana'a ko aikin hannu na dogaro da kanka yana da mahimmanci sosai da amfani, ba za ma iya kwatanta mahimmancin ba, saboda ya ma fi ƙara mace daraja. Komin ƙanƙantan shi muddin yana kawo mata abu a rana ko a sati ko a wata, ta riƙe shi da daraja.
Kama saurare, kuna iya ziyartar shafukanmu na intanet domin kallon wannan gutsarin da muka tsakuro muku daga shirinmu na taskar VOA domin nishaɗi. Yanzu dai abinda ya sawaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan sati. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.